Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari. Ke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 11 ga watan Disamba shekarar 2020. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya, kwamitin binciken cin zarafi da ake zargin 'yan sandan SAS da aikatawa ya ce yana buƙatar ƙarin lokaci domin ya kammala aikinsa. Sannan za ku ji cewa hukumar hana sha da fitaccen miyagun ƙwayoyi a jihar Kano ta ce bincikenta ya nuna cewa wasu 'yan takara daga cikin masu neman mukamai a zaben ƙananan hukumomi da za a yi suna mu'amala da ababen saka maye. Kamar kowace ranar Juma'a, muna kuma tafa da rahoto na musamman wannan karan kan janye jami'an tsaro daga gidan madugun 'yan adawa a Kamaru. Bayan nan muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. Yanzu haka sa'o'i kaɗan ne suka rage wa Amurka ta fara aikin yin allurar rigakafin cutar COVID-19. Rahotanni sun ce mai yiwuwa hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka ta ba da izinin a fara amfani da rigakafin a yau Juma'a ko zuwa gobe Asabar, wanda kamfanin Pfizer na ƙasar Amurka da BioNTech na ƙasar Jamus suka samar tare. A ranar Alhamis, kwamitin da ke ba da hukumar ta FDA shawara ya kaɗa kuri'ar amincewa da ingancin rigakafin. Tuni dai shugaban kula da fannin tattalin arziki da al'amuran jama'a na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International, Steve Cockburn, ya yi wata hira da jaridar New York Times. Ya yi gargaɗin cewa akwai haƙƙin da ya rataya a wuyan ƙasashe masu arziki na ganin sun kauce wa ɗaukar matakan da za su iya hana rigakafin kaiwa ga sauran sassan duniya. Sashen da ke bibiyar sha'anin annobar ta COVID-19 a jam'iyyar John Hopkins a yau Juma'a ya ce mutum miliyan 69.7 ne suka kamu da cutar a duk faɗin duniya, yayin da miliyan 1.6 suka mutu. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta aiwatar da hukuncin kisa na baya-bayan nan kan wani fursuna a daidai lokacin da ake shirye-shiryen miƙa mulki, abinda ba a taɓa ganin irinsa ba a wannan zamani. Kashe Brandon Bernard ta hanyar allura mai kisa shi ne hukuncin kisa na tara da hukumomin tarayya suka zartar bayan kusan shekara 20 da aka jima ba a yi hakan ba. Ana kuma tsammanin za a aiwatar da wasu ƙarin hukunce-hukunce na kisa a cikin ɗan sauran kwanakin da suka rage wa gwamnatin Trump. Bernard, mai shekaru 40, na daga cikin 'yan wata ƙungiyar tsegaru da aka yanke wa hukuncin kisa saboda samu da laifin kashe wasu matasan limamin coci biyu a Texas a shekarar 1999. Kotun Kolin Amurka ta ki amincewa da dakatar da kisan prisoner wanda ya kasance saurayi a lokacin da ya aikata laifin. Da yawa daga alƙalai daga shari'ar ta Bernard da aka yi a shekarar 2000 sun nuna adawa da kisan, kuma sun nemi gwamnati da ta yi masa sassauci. A wata mai zuwa za a aiwatar da kisan Lisa Montgomery, wadda ita ce mace kaɗai da ke jiran hukuncin kisa. An samu Montgomery da laifin kashe wata mata mai ciki ta hanyar shaƙewa. Ta kuma ɓarke cikin matar ta fidda jaririn wanda ya tsira har ma yanzu ya zama saurayi. Matakin da hukumomin Hong Kong ke ɗauka na karya laggon 'yan siyasar yankin ya ci gaba a yau Juma'a, bayan da aka tuhumi Jimmy Lai, fitaccen mutumin nan da ya shahara a fannin yaɗa labarai, wanda shi ya ƙirƙira jaridar nan mai rajin kare demokradiyya ta Apple Daily. An tuhumi Lai ne a ƙarƙashin sabuwar dokar nan ta tsaro da aka samar, inda ake zargin sa da laifin haɗa kai da wata ƙasar waje. Wata sanarwa da 'yan sandan yankin suka fitar ta ce kuma tsaron yankin ƙarƙashin 'yan sandan yankin na Hong Kong na gudanar da kwakwaran bincike akan wani mutum ɗan shekara 73 wanda ake zarginsa da laifin haɗa kai da wata ƙasar waje domin haifar da cikas ga tsaron ƙasa. A gobe Asabar da safe ake sa ran za a gurfanar da Lai a gaban kotun magistrate ta Kowloon. An kama Lai ne a watan Agusta ƙarƙashin dokar nan ta tsaron ƙasa da aka saka bisa zargin haɗa kai da ƙasar waje, amma bayan sa'a 40 an ba da belinsa. Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai sun cimma matsaya na tsaka mai wuya na rage fitar da gurbataccen hayaƙi da aƙalla kashi 55 cikin 100 a ƙarshen shekara 10. Idan aka kwatanta da matakan shekarar 1990 inda suke kokarin kaucewa wani yanayi mara daɗi da aka iya haifar da cikas, gabanin taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi akan yanayi a ƙarshen makon nan. Bayan tattaunawa na tsawon dare a taron su na yini biyu a Brussels, mambobin kasashe 27 a yau Juma'a su amince da shawarar da kwamitin zartawa na EU ya gabatar na tsaurara matakai da za su samar da daidaito a tsakanin mambobin kasashen nan na tsakiyar wannan karni, bayan da wasu daga cikin su dake dogaro da makamashin coal suka amince da daukan matakan a ƙarshe. Shekaru biyar bayan yarjejeniyar da aka kulla a Paris, EU na son zama jagora a yaƙi da ɗumamar yanayi, amma duk da haka shugabannin ƙungiyar da gwamnatoci sun kasa cimma matsaya kan sabon burin ƙungiyar a karo na ƙarshe da suka haɗu a wata, musamman saboda matsalar kuɗi da ƙasashen gabashin ke nunawa game da yadda za a samar da kuɗaɗe da yadda za a yi tafiya da samar da tsaftatacciyar iska.
To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya, kwamitin binciken cin zarafi da ake zargin 'yan sandan sa sun yi wa jama'a ya ce yana buƙatar ƙarin lokaci domin ya kammala aikinsa. Wakilin Alfonso Okoro Igwe yana ɗauke da ƙarin bayani.
Kwamitin binciken aika-aikan rundunar 'yan sandan SAS a jihar Abia ya ce yanzu yana buƙatar ƙarin lokaci don ya gudanar da aiki na gari. Wani mamban kwamitin da kuma shugaban ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya reshen jihar Abia, Mr. John Emejo, ne ya shaida hakan a wata hira da muryar Amurka. Ya ce yanzu muna rubutawa wasiƙar neman gwamna ya ƙara mana lokaci. Shin ta yaya za mu kammala sauraro da binciken ƙorafe-ƙorafe sama da 80 da ke kan teburinmu a cikin ɗan gajeren lokaci? Wannan harkar shari'a ce, kuma lauyoyi suna gardama ne daga safe zuwa yamma. Gaskiya zai matuƙar wuya mu kammala wannan aikin a cikin lokacin da aka bamu. Muna buƙatar aƙalla wata 6 mu yi duk abin da ya kamata mu yi. Mr. John Emejo ya ƙara da cewa akwai ƙananan kwamitoci guda biyu da ke da alaƙa da abin da kwamitin ke yi, musamman wanda ke kula da waɗanda aka ɓarnata musu dukiyoyi, wanda bai da alaƙa da aika-aikan 'yan sanda. Alhaji Sani Jos shi ne sakataren kasuwar albasa wacce aka fi sani da Onions Market da ke garin Aba, wato ɗaya daga cikin wuraren da rikicin da ya ɓarke sakamakon zanga-zangar 'yan SAS ya fi shafa, ya kuma bayyana halin da suke ciki.
Wallahi halin da muke ciki gaskiya Allah abun ba daɗi, saboda har yanzu mutanen da aka ƙoƙona musu dukiya suna zaune haka, kuma gwamnati ba ta ce musu ƙala ba. Dan shekaran jiya ma ranar wannan da shugaban dattawan Arewa su wannan
Farfesa Angulo Abdullahi
yawa sun tawo inugu mun yi mitin tare da su, sun ce in Allah ya yarda mun gaya musu kokanmu, sun ce za su gaya ma gwamna. Su Farfesa Angulo Abdullahi mun yi musu bayani duk irin halin da muke ciki, sun ce da yardar Allah kuma za su sanar wa gwamnonin su yi wani abu a kai. To don kasuwar tamu ma yanzu shagunan da aka lalata din shi gwamnati ta alƙawari zai gyara, to bai gyara ba. Motocin da aka kona bakin titi mu muka biya kuɗi ma da hannunmu, wallahi aka kukwashe motocin akan hanya, ballantana ya ce zai zo gyara mana shagunan, kaga duk bai zo yayi wannan abun ba. Har yanzu abin da aka ce mana mutane suna zaune ne suna cikin wani irin hali wallahi.
To ku an kafa kwamitin bincike kan wannan zanga-zangar 'yan SAS da aka gudanar, ku kun samu kun shigar da ƙorafe-ƙorafe?
Mun shigar da ƙorafe-ƙorafen duk mun ba su takardu a rubuce gaba ɗaya, amma har yanzu ba wanda ya zo ce mana ƙala.
To koya masu rajin kare haƙƙin bil'adama kamar su Comrade Emmanuel Onwubiko ke ganin tasirin waɗannan kwamitocin binciken da aka kafa a faɗin ƙasar?
It all depends on the state governments what they intend to do.
Ya ce ya danganta da abin da gwamnatocin jihohi ke shirin yi da sakamakon da binciken kwamitocin zai haifar. Saboda haka, idan aka yi bincike aka kuma ba da shawarwari, to wajibi ne gwamnatoci su aiwatar da shawarwarin. Kuma matuƙar bayan haka ba, to wannan zai zama wani shiri na ɓatawa kowa lokaci. Gwamnatin jihar Abia da ta baiwa wannan kwamitin mutum 16 tsawon makonni 12 su kammala sauraro da binciken ƙorafe-ƙorafe da su kuma ba da shawarwari masu amfani. Lamarin da mambobinsa na ganin ba zai ishe su taka wata muhimmiyar rawa ba. Alfonso Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alfonso Okoro Igwe, To har yanzu dai muna Najeriya, yayin da makonni biyar suka rage a gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Kano da ke yankin arewacin kasar. Hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta kasar ta ce bincikenta ya nuna wasu daga cikin 'yan takara a zaben na mu'amala da ababen sanya maye. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Daya mako guda kenan jam'iyyar APC mai mulki a jihar Kano ta mika sunayen 'yan takarar shugabancin karamar hukuma da mataimakansu da kuma masu neman kujerun kansiloli a ƙananan hukumomin jihar ta Kano 44. Yanzu a yanzu dai hukuma ta NDLA da ke yaƙi da ababen sanya maye a Najeriya ta ce ta yi aikin gwajin jini ga 'yan takara fiye da 250 waɗanda ke neman kujerun shugaban ƙaramar hukuma, mataimaki da kuma kansiloli a 19 daga cikin ƙananan hukumomi 44 na jihar ta Kano. Yanzu haka dai ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari sun fara tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan aikin gwaji.
Wani shawarar da nake bayarwa kuma ita inda muke ganin za mu kalli wani abubuwa shi ne, su jam'iyya da gwamnati da suka bujuro da wannan abu suke ganin abu ne da za a yi, su yi ƙoƙari su jajirce a kan shi. Kada a je wani yanayi da su ga shugabannin da suke son su yi musu takara da yawansu sun fada cikin wannan tsari na alamun shaye-shaye, su tunanin cewa wannan zai ba su wata kamala mummuna a idan jama'a. Su kokari tun da gyara aka so a yi, kuma gyara ne yasa suka yi wannan tunanin, su tsaya a kai jama'a za su yi musu hukunci daidai da abin da suka yi, kuma Allah zai taimake su. Saboda haka abu ne mu da za mu iya bibiya mu tabbatar cewa ko da ba exposing waɗannan mutane ba wanda ba a bayyana su ba, amma dai za mu ci gaba da faɗakarwa kan cewa lalle a ba su dama su masu gyara halinsu, sannan kuma wayanda za a iya cirewa daga wannan takara a saka wayanda ba su da wannan matsala, ya kamata a yi hakan. Jam'iyya ita ma dole ta tsaya a kan kafa ta tabbatar an yi abin da ya dace a wannan yanayi.
Comrade Abdulrazak Alkali kenan guda cikin shugabannin kungiyoyin fararen hula a Najeriya, sai dai hukumar ta NDLA da ke gudanar da wannan aikin bincike a kan 'yan takara ta ce zuwa yanzu rahoton aikin nata ya nuna wasu daga cikin 'yan takarar na mu'amala da ababen sanya maye, amma lokacin da za ta kwarmata sunaye da ƙananan hukumomin da suka fito bai yi ba. To amma sanata Masaudu El Jibril Doguwa guda cikin dattawa a jam'iyyar ta APC a jihar Kano na cewa
in dai muna so a ci ribar wannan matakin da gwamnati ta ɗauka na tsarkake 'yan takarkaru ta wannan hukumar ta NDLEA, to ya kamata a kaje mu kanmu fara sakawa kanmu wani mataki da ya kamata mu fara wa kanmu, wato hisabi na farko shine mu tabbatar da cewa a matsayin mu na 'yan siyasa bimi amfani da waɗannan yaran wajen yin campaign lokacin da suke maye ba, mu tabbatar da cewa bimi amfani da su wajen ciwo waɗansu mutunci ba, domin ba za ka tura mutum ije ya ciwo wani mutunci ba sai ya sha kwaya, sai ya sha wiwi, sai ya yi shaye-shaye. Abu na uku kuma shine mu tabbatar da cewa duk yaran da muka sani ya shiga cikin harkar nan ta kwaya, to kada a dinga saka shi a gaba-gaba, domin daga lokacin da aka ce an zo harkar zabe baka bashi wani matsayi ba, to ka tabbatar da cewa kana cikin matsala tattare da shi. Saboda a fara sakawa waɗannan yaran wani abu a cikin zuciyarsu cewa muna so ku zama yara ne kirki, muna so ku tashi ku gaje mu.
Abin jira a gani dai shine ko jami'in da aka gano 'yan takararsu na mu'amala da miyagun kwayoyi za su sauya su da wasu ko kuma za su kauda kai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman.
Bayan shida ga watan Disamban nan ne da jami'an tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru wanda suka kewaye gidan ɗan adawan ƙasar Maurice Kamto suka janye kansu bayan an kammala zaɓe, wanda ministan cikin gida na ƙasar Jamhuriyar Kamaru a Tangaji ya tabbatar da cewar su janye kansu domin ganin yadda shi Maurice Kamto ɗin yake ƙoƙarin ƙalubalantar gwamnatin shugaba Biya wajen ganin cewar an ƙauracewa zaɓen da aka gudanar ɗin da kuma neman shugaba Biya ya sauka daga kan karagar mulkin kasar, wanda ne yasa suka yi wa gidan nasu ɗawanya na tsawon watanni biyu, wanda ne yasa na yi wa ɗaya daga cikin manyan 'yan jam'iyyar ta MSA ɗin tambaya kan mikawa jagoran adawan 'yancin da aka yi.
Eh ne Alhaji Sabo, communal adjoint MSA. Eh cewan an tare shi ne akan saboda zaɓen nan, da akwai ɗan ƙashin gaskiya a ciki cewan suna tsoron kada shi ya fito ya hana zaɓe, amma koma kuma daga baya an ce mu mutanen MLC ba mu da yawa mu ba komai bane ba mu shi mu fada a ji a kamar to menene kuma ake neman tsare mu kuma duk maganar da muka yana zama wani cikas ma gwamnatin Kamaru abin da yasa haka yau a Kamaru nan babu wata jam'iyya da take wayar ma jama'a kai akan siyasan Kamaru yana daga cikin abin da yasa kaga kasashen Europe gaba daya sun so ma juya ma Kamaru baya dalilin tsare wannan shugaban jam'iyyar MLC da aka yi shi sa kaga aka sake shi amma ba wai su sake shi bane akan son su suka ba sun cire sojojin tsaro a kofar gidan shi bane domin ba kama shi akai ba kan ra'ayin su magana ne biyu kuma ka tambaya ka ce wai ana cewa an shirya da Maurice Kamto ne domin za a ba shi wani matsayi ko kuma na biyu ka ce ya zabe muka ga zaben to zaben nan da aka yi na shiri na decentralization nan mutum mai hankali ya duba ya gani yau wato sun cakwalkwala abin din dai gaba daya ga conseil municipal ga conseil de region ga maire de region ga gouverneur ga sous-préfet duk wannan yanzu ba kayyade matsayin kowa ba
kuma ya ida daga cikin injiniyan adawa na SAR Tani John Burundi shi ma yayi mun karin haske kayan da injin biyar tasu suka yi kokari na ganin cewar sun ba su yancin kansu wajen zaben abin da suke bukata
to ai mu a jama'iyyar mu babu ba mu taba goya ma mulkin danniya baya baya ba yanda za a yi ku hada dan adawa ku hana shi fitowa ya furta abin da yake so ya furta ai ba yanda za mu goya ma irin wannan al'amari din baya ba yanda za a yi domin kawai mutum je to ya faɗi abin da yake cikin zuciyar shi kuma a yankai da cewa wai an hana shi fitowa an zagaye an rufe shi wannan abin ba mu taba goyon bayan wannan abin ba wal dole ya zama dole akan gwamnatin kasar Kamerun na wato ko dole ne su bar wannan mutumin din Kamto ya fito ya faɗi abin da zai iya faɗa hanya bai da wani gojin magana sai a kan titi din zai iya fito ya yi magana a matsayin mu na ɗan adawa kan abin ba ma wance maka abin farin ciki ba abu ne dole ne a ba mu wannan yancin ba da a tsaye mutum ba mu taba goya ma mulkin danniya baya ba a matsayin mu da adawa don rashin zagaye Maurice Kamto nan da koko zagaye Maurice Kamto ba wannan ba ne yake damun mu wato wani irin tafiyar da yan adawa ake yi a kasan Kamaru wato inda ya ga dokoki ai da akwai kananan hukumomi da yawa wanda SDF ne suke da shi kuma doka ya nuna cewa in kai a matsayinka na conseil municipal kenan ko kana da dama ba dole ne a kanka ka je kai zabiya kana da dama kaga ka je kai zabiya matsayinka na conseil municipal wannan doka ya nuna cewa dole ne a kanka ka je kai zabe to amma a dangane da waɗannan mutanen da suka je suka zabe don waɗansu ba su je sun yi zaben ba za a duba al'amarin su mu duba mu gani a auna a gani kasan komai da doka yake aiki a ganin dai gaskiya kuwa sun yi laifi ko ko sun saba ma fadin shugabanmu na SDF amma kuwa lalle ko sun saba ma fadin shugabanmu na SDF amma doka kuma ya ce a matsayinka na mai shawara wato na conseil municipal ya zama dole a kanka ka je ka yi zaɓe wannan dokan ƙasan Kamaru ya nuna haka dole a kanka ka je ka yi zaɓe to ka gani ba wai tare da ashe jama'iyyar ka ta ce ita ba ta za ta je zaɓe ba wato kai a matsayinka na conseil municipal za ka iya tafiya ka yi zaɓe amma duk da haka dai za mu kai su gaban namu taro din domin za a yi taro ran Asabar babban taro wato jama'iyyarmu za mu duba mu ji bayaninsu an ji bayanin su kuma an san matakan da za a ɗauka kansu inda an tabbatar da cewa laifi ne
Alhaji Ahmadu Jibo shugaban matasa ne a inuwar jam'iyyar ADPC ta ƙasar jamhuriyar Kamaru shi kuma ga abin da ya tofa kan al'amuran zaben da aka gudanar din da ma killace dan adawan da aka yi a gidansa na tsawon watanni biyu
sanin kowa ne wato a shekaran jiya kenan bayan gudanar da zabe wato ministan cikin gida wato Bola Tanganji ya bada izinin cewa sojojin da suke zagaye da gidan shi Maurice Kamto dan adawar nan mai taurin kai a janye wa'annan sojojin. Sanin kowa ne kun san cewa lokacin da shugaban kasa ya bada ranar cewa za a yi zabe, shi Maurice Kamto ya fito ya kalubalanci gwamnati akan cewa in dai za a yi wannan zabe shugaban kasa ya zai tafi za su kore shi ko ta wani hanya. To shi yasa ka san gwamnati na da ka'idoji na tsaro tun da mutum ka fito a bayyane ka gantar cewa kana so ka kori shugaban kasa, shi yasa aka tsare shi a gidansa da sanin kowa kuma ka san akwai wasu turawan yamman da suke bayan shi, to shi yasa aka tsare shi. To yanzu zabe ya wuce ramin lafiya an bar shi kenan kaga ba abin da zai iya yi kuma. To yau dai ya je shi dan adawa ne amma kuma gashi an yi zabe na cika ta kundin kasa kamar wato constitution kenan, gashi shi jami'ar shi bata je wannan zabe ba. To ka san cewa dama be zai iya tafiya wannan zabe saboda bai da kansila ko guda daya, don dama a shekara 2020 na watan February da aka yi zaben su kansila ya fito ya ce jami'ar shi ba za su tafi ba, baga kenan bai da kansila ko gabaki daya a duk kasar Kamaru gabaki daya bai da kansila. To kaga cewa yayi asara a wannan shekara domin dan adawa in kace kai dan adawa ne ba za ka yi abin da ake kira politics de la chaise vide ba, wato siyasan kujeran da ba kowa, kace ka dan siyasa ne amma idan aka zo takara sai ka ki tafiya. Kaga wannan kashe demokradiya ne kuma kashe makaima wato mabudan jam'iyyar ka ne da mutanen da suke cikin jam'iyyar ka, domin a yau tafiyan da ake kasar Kamaru duk abin da muke so wato kasar na zauna lafiya ne. Mun san cewa muna da kalubale iri-iri ga tashashin arewacin Kamaru da Boko Haram ga kuma tashashin Aware da ƴan masu wanda suka dauki bindiga suka yi ta'addanci ga gwamnati. Sanin kowa ne wannan shi yasa aka dauki wa'annan matakai saboda kasa ta yi wannan zabe ya lamun lafiya, kuma alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala zabe ka ya wuce lamun lafiya a duk kasan Kamaru kuma an samu an yi zabe. Hatta tashashin Aware da cewa ana kuce-kuce ana tashin-tashin a can mazabe ya wuce lamun lafiya. To yanzu dai dan adawa Maurice Kamto yana nan wato free kamar da ake faɗa, an cire jami'an tsaro a gidan shi, an cire sojoji da duk mutanen da suke zagaye da gidan shi, yanzu dai an bar shi yana iya tafiya ya kai kawo yanda ya ga dama.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka.
Oh,
To yanzu kuma ga labaran wasanni daga Kamaru.
Wasanni a takaice.
Ita Muhammad Awal Garba abin da zaka gane anan shine har ila yau dai wannan matsala na nan tafe yawa wannan wato zance rikici tsakanin hukumar wasan kullun kafa ta kasar Kamaru wato FIKAFUR kenan da ita kuma kungiyar mai kula da yan wasa a kasar Kamaru da ake kira Ligue Nationale de Football Professionnel har ila yau dai ba sa jituwa kuma ita hukumar wasan kullun kafa a kasar Kamaru wadda ainihin Seydou Bamondjo yake shugabanta sun ki amincewa da wato sakamakon da kotun mai tafiyar da lamura na wasanni TAS na FIFA ta gabatar. To wannan shine domin idan ka duba nan da wata guda wato watan Janairu 2021 za a fara wato gasar na ƴan wasa na ƴan takali da a cikin gida na wato nahiyar Afrika, amma har ila yau dai ba fara kakar wato bana na 2020 yanzu a 2021 ba. To kaga wannan babban matsala ce a tafiyan da ake yi, ba a san ma wane ne ke aiki kuwaye bai aiki ba, domin idan ka duba a tafiyan da ake yi har yanzu a ce ba a samu wato hada kawunan waɗannan masu tafiya da lamuran wasannin kullun kafa a kasar Kamaru ba, to da akwai matsala sosai sosai. To ita kuwa gwamnatin Kamaru na tsoron tsoma bakin ta a wannan harkar, saboda a ce ta tsoma baki a cikin wasan kullun kafa, kasan hukumar wasan kullun kafa ta duniya ba ta bukatar irin haka. To shi yasa a halin yanzu dai gaskiya ana cikin matsala sosai, domin abin ya jawo wato wa hukumar wasan kullun kafa FIKAFUR bakin jini. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Suka rage wa Amurka ta fara aikin yin allurar rigakafin cutar COVID-19. Rahotanni sun ce mai yiwuwa hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA a nan Amurka ta ba da izinin a fara amfani da rigakafin a yau Juma'a ko zuwa gobe Asabar, wanda kamfanin Pfizer na kasar Amurka da BioNTech na kasar Jamus suka samar tare. Tani dai shugaban kula da fannin tattalin arziki da al'amuran jama'a na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International, Steve Cockburn, ya yi wata hira da jaridar New York Times. Ya yi gargaɗin cewa akwai haƙƙin da ya rataya a wuyan ƙasashe masu arziki na ganin sun kauce wa ɗaukan matakan da za su iya hana rigakafin kaiwa ga sauran sassan duniya. Sashin da ke bibiyar sha'anin annobar ta COVID-19 a jam'iyyar John Hopkins a yau Juma'a ya ce mutum miliyan 69.7 ne suka kamu da cutar a duk faɗin duniya, yayin da miliyan 1.6 suka mutu. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta aiwatar da hukuncin kisa na baya-bayan nan kan wani fursuna a daidai lokacin da ake shirye-shiryen miƙa mulki, abinda ba a taɓa ganin irinsa ba a wannan zamani. Kashe Brandon Bernard ta hanyar allura mai kisa shine hukuncin kisa na tara da hukumomin tarayya suka zartar bayan kusan shekara 20 da aka jima ba a yi hakan ba.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da Asuba za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan bari mu amfani da wannan dama mu taya Suleiman Ma'aji Jamo murnar ɗaurin auren ƴaƴansa da za a yi, wato Dr. Fatima da kuma Dr. Aisha, wanda za a ɗaura gobe Asabar a masallacin Sultan Bello da ke unguwar Sarki, jihar Kaduna a Najeriya. Da fatan Allah ya bada zaman lafiya, amin. yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda take yana gabatarwa, sai kuma Julie Ledes Gresham da ta hada mana shirin, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.